dan kasa da hukuma.
Ina barci da gaba da fita Allah wa da rahmai ta dota da waɗanda suke da dajawota haka nan da waɗanda ka kawo ta Allah ka gare mu da ta.
Masu sare assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Muhammad Ibrahim Kwari zan gabatar.
Tunda aka hijira yau sama da shekara 15 wani har yanzu bai san mijinsa inda yake ba, wani bai san iyayensa inda yake ba, da ake kawo tallafi na wannan da kake samun tallafi na zaka manta da wannan abubuwa. Amma yanzu an rige wannan gwamnati, idan ya rige tallafin nan gaskiya babban matsala za a samu.
Gaskiya a matsayin mu na ƴan gurin hijira ba mu ji daɗi ba, duk da ba mu san me dalilin ta nan haka ba. Saboda halin da aka tsinci rayuwa tunda haka babu gona kan da muke aiki, babu wani mahalli mai kyau wanda muke zaune.
Yan gudun hijira a jihar Gifa ta jamhuriyar Nijar kenan ke bayyana halin rashin tabbas da suka shiga biyo bayan matakin hukumomin kasar na dakatar da ayyukan kungiyoyin jin kai a kasar ta jamhuriyar Nijar. A dakace mu
amfanin kansa yana tukura ya bido haikin sayatattara ko ji ko ke na sakamu
madalla. Masare a baya-bayan nan neman hukuntan mulkin soja a jamhuriyar Nijar suka dakatar da aikace-aikacen agaji da wasu daga cikin kungiyoyin jin kai ke yi a kasar jamhuriyar Nijar. Yanzu dai fiye da shekaru 10 kenan jihar Difa a jamhuriyar ta Nijar ke daukar nauyin bakuncin kaso mafi yawa na yan gudun hijira da ayyukan mayakan Boko Haram suka raba da muhallansu. Kazalika kungiyoyin ba da agaji da ayyukan jin kai na ciki da wajen nahiyar Afirka na gudanar da aikace-aikacen tallafi ga waɗannan yan gudun hijira. Yanzu haka dai yan gudun hijirar waɗanda suka haɗa da maza da mata, yara da manyansu sun fara bayyana fargaba akan makomar rayuwarsu biyo bayan wannan mataki na hukumomin jamhuriyar Nijar.
Salmata Hannan, yan gudun hijira a rigirgiri bayan fesa. Gaskiya mu dakatarwa aikin na gaskiya ba mu ji daɗin shi ba, akan saboda ba mu ji daɗin shi ba, mu gari ruwa mu bai jaru ba, ba mu koma wajen zaman mu ba. Sakamakon matsalan da yake ciki ba jara mana waje ba, ba ɗan tsoro ɗan, saboda haka inda muna so a cikin da za a jara mana muhalli ma a jara mana muhalli mu koma wajen inda muka huto. In ba haka ba gaskiya muna cikin matsala sosai, tankar matsala, tunda ba mu da inda muke zuwa mu yi noma, yaran mu ba inda za su zuwa su je su yi nema su kawo mu ci. Yanzu haka wayansu barama suke, wayansu ga aiki suke a cikin gari. Gaskiya muna cikin matsala sosai, muna da matsala. Kuma anan an zo an dakatar da kungiyar da suke taimaka. Akwai wanda yake taimaka a bangaren ciwon lafiya, akwai wanda yake taimaka a bangaren abinci. Gaskiya muna cikin matsala sosai, muna da matsala. An kashe maka da, an kashe maka miji. Tunda aka hijira yau sama da shekara 15 wani har yanzu bai san mijinsa inda yake ba, wani bai san iyayensa inda yake ba, da ake kawo tallafi na wannan da kake samun tallafi na zaka manta da wannan abubuwa. Amma yanzu an rige wannan gwamnati, idan ya rige tallafin nan gaskiya babban matsala za a samu. Kowa yana shiga cikin damuwa, kowa yana shiga cikin hawan jini, mazai dauki ka wani ya mutu wani haukace. Yawanci duka kuma mata gaskiya muna da cikin matsala, tunda gashi kana ganin mijinka tunda aka hijira baka samu miji ba, baka san inda yake ba, baka bar gida, ka bar gidan ko baka san inda kake ba, ke kin bi wani dan wanki kin zo wani hijira. Idan baki samu tallafin ba dan wanki ya samu tallafi zai tallafa dan wanki.
Sunana Usman Bulama, ni dan hijira ne wanda ya taho daga Dogon Ciki mazaunin Difa a yanzu a jamhuriyar Nijar. Gaskiya a matsayin mu na yan gudun hijira ba mu ji daɗi ba, duk da ba mu san me dalilin ta nan haka ba, amma gaskiya abun bai daɗi ba sosai. Saboda dalilin da sa abun bai mana daɗi ba, saboda halin da aka tsinci rayuwa tunda haka babu gona kan da muke aiki, babu wani mahalli mai kyau wanda muke zaune. Wannan tallafin da ake ba wa jama'a shi ne wanda yake kara mu mutane karfi, to yanzu kuma abun nan gaskiya baya samuwa, haka mutane suna cikin wani mawuyacin hali. Tunda haka harkar magani ko lafiya kudi ne za ka sa, to kuma ba ka sana'a ba noma, ta yaya za ka samu kudin da za ka sa ka yi wannan aikin? sannan bangaren kula da ilimin yara da kuma kula da lafiyar su da kuma ci da shan su ka ganin ma mun samu na kaso saboda da wannan abun nan ne ake samu ake tallafa musu kiran mu ga gwamnati kamar lokacin da ta fara ba da wannan wajajen da ake samu ake noma gaskiya mun yaba sosai duk da abun bai kawo kanmu ba amma a matsayin mu na mu ma ɗan hijiran da muke zaune ba mu da wajen da muke nomawa ba mu da wajen da muke yake muhallin mu muna roƙo ga gwamnati mu ma ta sama muna wani waje da za ta buɗa wajen da zai zama za ana noma ana samun abincin da za a tafiyar da rayuwa ta yi daɗi amma sakamakon rashin wajen da zamu noma ka gani dole ne kawai jiran muke kode shi a bamu a bamu a bamu
sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci antum ukatu shallalati roko da bara da kuma sanci na rashin aiki da yawan barci to sai kaga an more kanci
to sai dai Muhammad Sani da ke zaman magatakarda a ofishin ma'aikatar kula da da'irar birnin Difa yayi kokaci dangane da wancan mataki na gwamnati
kamar yadda ka ga yanzu Difa tana tattare da matsaloli na tsaro lalle an ji dama amma ba mu cewa an ciyo kan matsalar kwata-kwata inda har yanzu dai akwai sauran zamuka ba to waɗannan ƙungiyoyin da ka ce an tsaida tabbas shi gwamnati suna da dalilai waɗanda ya sa ya yi wannan aikin ina son in shaida cewa waɗannan ƙungiyoyin waɗanda aka tsaida waɗannan wurin shi ɗin ba su kaɗai ba ne suke wannan aikin akwai da yawa waɗanda suke yin wannan aiki suke ci gaba da tallafa ma talakawa a yanzu ma ɗin kuma suna nan da ci gaba da kawo nasu gudunmawa bisa ga harkar ta yadda waɗannan refugee ɗin ko deplacy kuma na san da wannan matakin da gwamnati ya ɗauka shi ne alheri amma mu ma nan duka wata ƙungiya da ta zo ONG da take son ta yi aiki a cikin wannan gwamnatin namu to dole fa sai ta biyo ta komin muna gaya ma komite da ke cikin garuruwa muna gaya musu cewa da duk wata ƙungiya da ta zo a nan ta zo garin ku ya kamata ku bincika ku je a interview ta ne dai yannan ya kamata a ce wannan ƙungiya abun tallafin da za ta yi muku yana daidai da buƙatunku saboda idan ba waɗannan buƙatunku ba aka yi magani to lalle tallafin nan ba zai yi tasiri ba
to ne ne sabon ku na ƙarshe zuwa ga dukkan al'umma mabukata waɗanda suke ta korafe-korafen nan
to shine muke son mu ji hankali shi cewa da abin da gwamnati ya yi shi ne daidai to kuma ina tabbatar musu da cewa da akwai ƙin ƙungiyoyi da yawa har yanzu waɗanda ke nan tare da mu kuma suna kokowar su kawo goyon baya suna kokowar su kawo tallafi inda ya kamata inda ya dace eh kenan kar su damu ku ci gaba da ba mu haɗin kai kuma insha Allah za mu ga duk yadda ya kamata a yi talakawa mabukata an samu in sha ya musu hawaye
to a shirin mu na makon gobe idan Allah ya kai mu za mu ji abin da ƙungiyoyin fararen hula ke faɗi dangane da wannan mataki na hukumomin jamhuriyar Nijar na haramta wasu daga cikin ƙungiyoyin jin kai da ke tallafawa ɗan gudun hijira gudanar da ayyukan su a ƙasar yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Harusular Shidu Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
A ƙasa duka mai mulkin kanta, an so a tara da mutananta, ko sastu ba abu turaraita, da rashin aiki daga labaita, ko yawon banza ko sa.